sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Aishatu Sule da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Litinin 31 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muka tafi da shi ga kanun labarai.
Dubun-dubatar masu zanga-zanga ƴan ƙasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban ƙasar. Suna buƙatar ya sauka daga mulki. Yan sanda sun ce an harbe mutum ɗaya ranar Asabar a birnin Portland da ke jihar Oregon. Yayin da masu zanga-zangar neman a mutunta rayuwar baƙaƙen fata suka kara da masu goyon bayan shugaba Donald Trump. Shugaban ƙasar Malawi Lazarus Chakwera ya buƙaci mazaje a ƙasar su kiyaye dokokin kare yaduwar COVID-19.
Kanun labaran kenan. Kungiyar Sirap mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya ta gurfanar da shugaba Muhammadu Buhari a gaban kotu domin ya bayyana wa 'yan kasar kwanan zancen kudaden da aka kwato a shirin yaki da cin hanci da rashawa.
Kudaden da gwamnati take cewa ta karbo daga hannun mutanen da suka almanda hannu har naira biliyan 800. Wajibi ne taimaka mutane bayani ya ake da wannan kudi kuma suwaye da suwaye aka kama da wannan almanda hannu.
Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su gudanar da bincike akan rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaron kasar da 'yan kungiyar IFOP da ke fafutukar kafa kasar Biafra a kudancin kasar. Daga yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma gwamnan jihar Borno mai fama da hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram ya bayyana cewa yanayin matsin tattalin arziki na tilastawa matasa shiga kungiyar mayakan, to amma ya ce akwai hanya ɗaya ta kawo ƙarshen yaƙi da Boko Haram.
Na ɗaya dole mu fadi gaskiya, ni ya sa wannan yaƙin ba zai kare ba. Duk abin da ya lalace Najeriya abu ɗaya akwai corruption. Dole a bincika a duba me yake cikin wannan abin yake tafiya.
Bayan haka kuma Sarki Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya, to amma duk kafin waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aisha Tusile. Dubun-dubatar masu zanga-zanga ƴan ƙasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban ƙasar suna buƙatar ya sauka daga mulki. Dauke da tutoci masu launin ja da fari, alamar nuna adawa, masu zanga-zangar sun yi cincirindo a zagayen gidan Lukashenko. Suna kuma fuskantar jami'an tsaro dauke da makarai biye, suna kuma tsaye a gaban motocin gidan yari da mesar ruwa. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce an kame akalla masu zanga-zanga 140 a jiya Lahadin kafin su tarwatse cikin lumana. Alexander Lukashenko, wanda ya cika shekaru 66 a jiya Lahadi, ya yi shekaru 24 yana mulki. A ranar 9 ga watan Agusta aka sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe da ake zargi na cike da magudi, zargin da ya musanta. Babbar 'yar takara a jam'iyyar adawa, Svetlana Tikhanovskaya, ta ce san ba ta amince da sakamakon zaɓen ba. Ta bar ƙasar zuwa Lithuania saboda abin da ta bayyana don kare lafiyar 'ya'yanta. 'Yan sanda sun ce an harbe mutum ɗaya ranar Asabar a birnin Portland da ke jihar Oregon. Yayin da masu zanga-zangar neman a mutunta rayukan baƙaƙen fata suka kara a titunan ƙasar da masu goyon bayan shugaba Donald Trump. Magoya bayan shugaban na Amurka sun fito cike da ɗaruruwan manyan motoci a birnin, da yawansu na koyon harbi daga buɗaɗɗun motoci, yayin da masu zanga-zanga kuma suka dinga jifansu. 'Yan sanda sun fitar da sanarwa cewa jami'ai sun ji harbin bindigogi kuma sun gano wani mutum da aka harba a kirji. Jami'an kiwon lafiya sun tabbatar ya mutu bayan da suka gwada numfashin shi. Da safiyar Lahadi, shugaban 'yan sandan Portland, Chuck Novel, ya faɗi cewa ba mu aminta da wannan tashin hankali ba, kuma muna aiki matuƙa domin gano wanda ko waɗanda dake da alhakin aikata hakan. Shugaban ƙasar Malawi Lazarus Chakwera ya buƙaci mazaje a ƙasar su kiyaye dokokin kare yaduwar cutar COVID-19. A jawabin da ya saba yi wa ƙasar duk mako a ranar Asabar, Chakwera ya bayyana ƙididdigar gwamnati da ke nuni da cewa maza sun fi mata yawa masu ɗauke da cutar. Chakwera ya ce hakan yana da nasaba da halin ko in kula na maza wajen kare kai daga kamuwa da cutar COVID-19. Chakwera ya ce ban damu da haka ba saboda ina namiji, a'a, amma annobar ta nuna mafiya yawan masu cutar coronavirus maza ne, saboda a cikin mutum 10 mutum 7 maza ne. Kididdiga baya-bayan nan ta hukumar da ke kula da lafiyar al'umma ta kasar Malawi ita ma ta yi nuni da cewa kaso 64 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 maza ne.
To madalla an jima kadan Aishatu za ta take dawowa da karin labarai. Amma kafin nan bari mu leka a taskar rahotannin namu. Kungiyar Serap mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya ta gurfanar da shugaban kasa Muhammadu Buhari a wata babbar kotun tarayya da ke Abuja domin ya bayyana wa 'yan kasar kwanan zance akan kudaden da aka kwato a karkashin shirin yaki da cin hanci da rashawa da adadin su ya kai kusan naira biliyan 800. Wakiliyar mu a Abuja Madina Dauda na dauke da karin bayani.
Sanarwar maka shugaba Buhari a kotun na dauke da sa hannun mukaddashin darakta kungiyar Sera Kolawole Oluwadare, wanda yace suna neman kotu ta umarci shugaba Buhari ya wallafa sunayen mutane da aka kwato kudaden daga wajen su, sannan kuma a wallafa ranaku da wuraren da aka yi ayyuka da kudaden. Wani abu da mai nazari al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar yace ya yaba da yunkurin da Sarab ta yi.
Zahirin gaskiya ni ina goyen baya 100% na wannan kungiya Sarab ta cancanci a jinjina mata iya jinjinawa, domin abu ne wanda ya kamata a ce da dadewa an riga an yi shi. A zahirin gaskiya kudaden da gwamnati take cewa ta karbo daga hannun mutanen da suka almanda hannu, wanda wannan kudi ya kama har naira biliyan 800, to wajibi ne taimaka mutane bayani ya ake da wannan kudi, kuma su waye da su waye aka kama da wannan almanda hannu, a buga su kowa ya gani.
Wani abu da ya dauki hankali a batun shigar da karar shine cewa kotu ta umarci shugaba Buhari ya kara tilastawa hukumomin yaki da cin hanci da rashawa irin su ICPC da EFCC su binciki yadda aka raba wasu kudade har naira biliyan 51 daga asusun gwamnati a shekara 2019. Shugaban daya cikin kungiyoyin da ke aikin sa ido da bincike tare da hukumar ICPC, Halima Baba Ahmed, ta yi tsokaci.
Abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske, ko da ke idan aka bi ta wani wajen kuma ni ana ganin gaskiya zan ci an yi tuya an manta albasa, da tun farko aka saka da abin zai fi zama da sauki fiye da a ce a zo a yi bincike, saboda shi kowane irin aiki idan za a yi in tun farko aka yi shi ta hanyar da ya dace kin ga an hutashar da al'umma da kungiyoyi irin namu a wajen bincike, amma binciken bai baci ba yanzu ma da za a yi. Amma matsalar shine idan har an yi abin da kungiyoyin da za su yi domin Allah kadai, kuma su fitar da duk wani result din da aka samu domin Allah kadai, in aka yi bincike a tabbatar an dauki hukunci kamar yadda dokar kasa ta tanada.
Idan aka duba al'amarin ta bangaren shari'a kuma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Ibrahim Umar yayi nazari akan wannan batu.
Idan sun shigar da shi a matsayin suna kalubalantar gwamnati to za su iya su yi nasara, to sun shigar da case against the state, amma idan da sunan shi shugaban kasa ko Muhammadu Buhari ne to wannan kuma ba za su yi nasara ba, haka tsarin yake. Sannan kuma koda ma sun shigar da shi din akwai wani koma da za a iya amfani da shi na shari'a, wato shi babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a yana da hurumi a sashe na 174 ya je ya dakatar da duk wata shari'a wanda ya ga dama, kuma doka ta ba shi dama ba sai ya ma faɗi dalili ba.
Sarah ta ce ƴan Najeriya na da ƴancin sanin yadda ake aiwatar da kudaden kasa domin samun fahimta da ƙara yadda tsakanin gwamnati da al'ummar da take mulka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ci gaban labarai.
Kasar India ta sanar da adadin cewa an samu sababbin kamuwa da coronavirus mutum 78,761 a cikin sa'o'i 24 a jiya Lahadi, adadi mafi yawa a duniya a rana guda tun barkewar annobar, yayin da kasar take sake bude harkokin kasuwancinta. Wannan ne karo na hudu a jere da India ke samun sababbin masu cutar da ya haura 75,000. Kasar da ke da yawan jama'a biliyan 1.4 ita ce ƙasa ta uku da aka fi samun waɗanda suka kamu da cutar a duniya, biyewa Amurka da Brazil masu adadin miliyan 3.5 da waɗanda suka mutu kusan 63,000 a cewar ƙididdigar ma'aikatar lafiya ta ƙasar. Mutane a biranen ƙasashen Turai da dama sun gudanar da zanga-zanga na ƙin amincewa da dokar taƙaita al'amura da aka kakaba tun ɓarkewar annobar. Ƙasar Amurka na shirin rage yawan dakarunta a ƙasar Iraki a cewar shugaba Donald Trump da wasu jami'an Amurka. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter ran Asabar da ta gabata cewa Amurka na shirin rage yawan jami'an sojinta a Iraki ba tare da ya ba da ƙarin bayani ba. Bayanin nasa ya hada da hanyar da za ta kai ga wani rahoto da ya yi bayanin rage dakarun Amurka a yankin daga 5,200 zuwa 3,500 da jaridar Wall Street ta fara wallafawa. Jami'an sojin Amurka su ma sun tabbatar da wannan shiri na rage sojojin na Amurka a Iraki. Jiya Lahadi, hukumar shirya gasar La Liga ta kasar Spain ta sanar jiya Lahadi cewa kwantiragin Lionel Messi na Barcelona na nan na aiki kwanaki bayan da ya bada sanarwa da ya bada mamaki cewa yana so ya bar club din ƴan sa'o'i bayan da ya ki zuwa a duba lafiyar shi gabanin kakar wasanni.
To madalla a gaida Aishatu Sule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Writers Association a Turanci ta kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Enugu da su gudanar da cikakken bincike akan rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaron ƙasar da 'yan kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa a ƙasar Biafra a kudancin ƙasar wanda ya yi sanadiyar salwantar rayuka da dama. Wakilinmu Alphonsus Okorugwe ya haɗa mana wannan rahoton.
Kungiyar da ta zargi gwamnatin jihar Enugu da rundunar 'yan sandan jihar da kuma hukumar leken asiri ta DSS da yin rufe-rufe a kan kashe-kashen da aka yi wani muhimmin batun da ta ce ya kamata hukumomi su fita a hakikanin gaskiya su bayyana wa duniya baki daya ainihin abin da ya wakana a safiyar wancan Lahadin. Coordinator kungiyar Comrade Emmanuel Omubiko kenan, inda yake cewa idan gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi bincika a zargin kashe-kashen da aka yi na waɗanda ake wa kallon membobin kungiyar IPOB, inda ake zargin cewa jami'an tsaro sun buɗe wuta kuma sun kashe kimanin mutane 21, idan ba a ɗauki mataki don gano gaskiyar lamarin ba, to wannan zai zubar da martabar Najeriya a idon duniya. Zai nuna Najeriya a matsayin ƙasar da ke gazawa ko kuma a matsayin jamhuriya mai lumewa. Wannan zai cinye hanjin hulɗar Najeriya da wasu ƙasashen a fannin inganta, kare da kuma yin biyayya ga dokokin haƙƙin 'yan ƙasa. Kenan muryar wani ke ci jefere kakakin kungiyar matasan ƙabilar Ibo ta Ohaneze Youth Council a jihar Abia da yake cewa mu 'yan Ohaneze Youth Council a nan jihar Abia na haɗa hannu da majalisar mu ta ƙasa muna alawadai da waɗannan kashe-kashe na membobin IPOB. Muna kira ga gwamnatin tarayya da ta binciki batun kuma a kori duk wani jami'in tsaron da aka kama da aikata wannan ta'asar. So da yawa ne na nemi ji daga bakin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Enugu Malam Ahmad Abdulrahman don gano ta inda ruwa ya nitsa da kwale-kwale, amma duk yunkurin samunsa ta wayar tarho bai wani tasiri ba. Yanzu kungiyar Ohaneze Youth Council ta ce kwamitin binciken da ta kafa don gano gaskiyar abin da ya faru zai bayyana bayanan da suka tattaro daga shaidu nan ba da jimawa ba. Alphonsus Sokoligwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Gwamnan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, Farfesa Babagana Umar Zulum, ya bayyana cewa matsin tattalin arziki na tilastawa wasu matasa shiga kungiyar Boko Haram. A wata tattaunawa da wakilin Musa Lishehu Ashaka, gwamna Zulum ya bayyana wasu matakai da ya ce wajibi ne a ɗauka muddin ana son kawo ƙarshen yaƙi da kungiyar ta Boko Haram.
gwamnatin tarayya ta yi kokari bisabilillahi yakin nan har yanzu bai kare ba. Na daya dole mu faɗi gaskiya me ya sa wannan yakin ba zai kare ba. Na biyu mu tabbatar cewa mutane da suke kasan Borno suna da abin yi. Tsadar rashin abin yi mutane da yawa suna shiga Boko Haram shine dole ne mutane su ce su yi noma. Na uku dole ne a samu haɗin kai da makwabtanmu Chad, sojojin Chad da sojojin Nigeria da saboda su yaki wannan ƴan ta'adda. Na karshe kuma dole maganan kayan aiki. Muna jin labari federal government ya rilibin kuɗi kuma mun san cewa akwai matsalar samun kayan aiki amma a tashi a yi kokari a kara kayan aiki kuma musamman a yi gaskiya cin abu.
Idan ka yi maganan kamar a ce a sa gaskiya a ban fahimce ka ba ko za ka ɗan mun ƙara bayani.
President ya fata cewa duk abin da ya lalace Nigeria abu ɗaya akwai corruption. Dole a bincika a duba me yake cikin wannan abin yake tafiya. Waɗannan ma na yi magana ban kama sunan wane ba amma dole akwai kurakurai a cikin in ba dana ba gyara ba zai yi ba.
To kamar a kwanaki lokacin da kake tafiya zuwa Baga an yi wadansu ƴan harbe-harbe irin waɗannan gurare da kake shiga baka jin tsoro ne kake shiga irin waɗannan gurare?
Don Allah ya baka mulki sai ka roki Allah Allah ya baka hikima da basira da kuma juriya da za ka yi akai ba da za ne ka zama gwamnan Borno za ka ce ba za ka je Baga ba na je kuma zan sake suwa ko su gama zan je shi mutuwa sai lokacin da Allah ya ce kun mutum zai mutu. In ka duba dubban mutane wanda suna shan wahala dole ne mutum ya tashi ya kan yadda zai yi ka san Allah ne yake komai amma dan adam ya kamata ya tashi ya tsaya Allah zai taimake shi. Za mu yi kokari mu gani yadda mutane za su koma garuruwansu su yi nomansu su yi sana'ansu don saboda wannan fitina ya rage.
Wasu suna ganin cewa farin jininka yana ta ƙara ƙaruwa a gurin mutane wasu sai suna ganin cewa kamar nan gaba ba wai siyasa jiha kake kallo ba kana kallon cin siyasa ne a sama.
Wannan rashin imani ne. Allah ya bani gabano ban yi tsammani ba ni mutumin kauye ne abin da yana gabana yanzu ba wani abu a cikin zuciyana mu gani shakaran da namu da kusa uku da ya rage nan ya za mu yi da mu tallafa mutane a samu sauki.
Gwamnan jihar Borno Babagana Umara Zulum kenan a tattaunawar su da Sale Shehu Ashaka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma Sarfilu zai shigo da shirin ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin ciki da gaskiya wanda ke bin diddigin haƙoƙin jama'a da aka samu korafin an danne, yaƙi da cin hanci da rashawa, yaƙi da zalunci kan gado da kuma cin zarafin fararen hula daga jami'an tsaro batun kenan da zamu tabo a yau. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Gabanin mu dawo don ci gaba da shirin jin halin takeici da ƴan sandan da suka yi ritaya suka shiga. Sai muka samu labarin cewa DPO na cikin garin Bauchi ST Baba Ali Muhammad ya gana wasu matasa uku azaba ta hanyar ɗaure su da dukansu da tabarya ya karya musu sawaye da hakan ya sanadiyar mutuwar biyu daga cikin matasan. A cikin shirin za ku ji yadda ƴan sanda suka kai gawar ɗaya daga cikin yaran mai suna Babangida Kamfala gida wajen iyayensa don jana'iza. Matashi na biyu kuma asibiti ya mutu daga bisani inda a ƙarshe ƴan sandan suka watsar da ɗaya daga cikin matasan a unguwarsu bayan karya masa sawu da dukansa da tabarya. Bayanin da muka samu an tuhumi matasan ne da satar kaji 7 na wani ɗan sanda da ya ritaya kuma iyayen yaran sun biya diyar kajin don karɓar belin ƴaƴansu amma an waye gari matasa biyu na kabari ɗaya na kwance cikin matsanancin yanayi.
Sunana Abdulhaj Bello, shekaru na 30. Abun da ya faru ranar Alhamis ina zaune a cikin gida da na tashi na fita sai na haɗu da abokanai na su biyu ana ce ma ɗayan Ibrahim shi ma sunan ɗayan Ibrahim dukansu Ibrahim Ibrahim sai na gansu da kaji guda 7 da suke ce da Allah ina ne za a sai da kaji da Allah wani ne yake sayan kaji na ce musu da kaji da ya je mu da lawan a sayar waje kusaya mu da lambaran kai kurun wanda yake saya sai naje na hada su da wanda yake sayan kaji guda bakwai shikenan da na hada su da wanda yake sayan kaji ni sai na dawo gida dan na dawo gida cikin anguwan mu gindin dirimi na rabu da su nazo na zauna a gindin dirimi sai na ga keke na feta zo ta tsaya tana tsayawa sai na ji an ce diga da wannan ne sai na juya ina juyawa ne ga polisa cikin keke na to ni ban dauki maganan wani dogon magana ba saboda ni ban san inda aka isa samu ba ni ina kai surun wanda ta tsaya
suwa ya zafi ce da wannan ne
eh sai Ibrahim ne an kama Ibrahim ne wato ashe an bi bayan su an gane su sun yi bukaji guda bakwai ne a lokacin yanda na sani kenan guda bakwai sai suka ce sai suka ce mun to mu je police station sai na ce to ba damuwa dada na ta gani lokacin da na muka fita keke na fa sai muka tafi mun je police station sai aka rufe mu muna zuwa ya muka haddada DPO sai yake cewa to a ji a rufe mu sai aka ji aka rufe mu an rufe mu inda muna ciki aka zo aka dauki statement din mu na ga musu ni ga abin da yake tafiya kan maganan kaji sai aka ce to a dauko wanda ya sai kaji shikena aka ji mu da lawan aka dauko wanda ya sai kaji guda bakwai aka zo aka ajiye shi sai aka ce to ina kaji yace kaji ya sai da kaji shikene polisa suka ce to wannan mai kaji nawa ne kudin kajin ka yace naira 2200 ne kudin kajin sa
mai ne mai kajin
eh wani ci wanda suka je suka dauko ni ba wai na san mai kajin bane amma ni kawo zani ido ne na masa sai suka ce mana je ce musu naira 2200 ne sai suka ce to 2200 sai DPO ya ce to din da 2200 ne da ka biya su kudin kajin su daman ba su daya aka yi wannan abun ba a kaji sun je an yi lissafi kaji guda 13 ne za ka biya kudin kaji guda 13 sai ya ce shi kenan da biya kudin guda 13 shi kenan mu aka mai da mu cikin sa shi washi gari a hakan sai suka ce mu da ai jimilla mu da muke mu uku da mu biya naira 4000
sai kenan
na kaji a hakan sai suka ce za mu biya naira 4000
su ya suka ce da kudi
shi kenan sai mahaifiya na da babana sai suka dauki ni naira 4000 na sai suka ba sai suke DPO ya ce ma mama na da baba na sai ya ce musu je gida ta kawo ni gida shikenan sai
amma ka karbi kudin
eh an karbi kudin sai shikenan suka tafi to sai aka fito da mu ana fito da mu na mun dauka da a sake mu ne shikenan sai ce a zagaya da mu ta baya aka zagaya da mu ta baya sai ce kowa ya rubuta ciki shikenan muka
wani police station ne
police station din center sai DPO ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki shikenan muka rubuta ciki sai ɗayan Ibrahim sai aka ce a dauki wannan sai aka dauke ya ce a daure shi sai aka daure shi da igiya sai ya fito da wani tabarya a hannun sa sai ya fara kwada masa a kafan sai ya karkarya shi a kafan sa sai ya karya shi a kafan sa ya sake cewa ya rabu da shi dada da sake dauko wannan cikin sai ya sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba tare ya kara masa duka sai sake dauko shi sake daukan tabaryen ya sake kwada masa tabaryen ya karya ya sake karya shi a cinyan sa ya buga masa a kirjin sa da bayan sa to ni tashi na ni yanda nake gani tashi na da yake a gefe na tashi na yana nan shemeshemi ya suma a lokacin ko motsi baya to ashe daga lokacin shi Allah ka bura rayuwar sa ya mutu DPO da bakin sa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu dai ba abin nan shikenan sai ni sai ya ce to ni a dauko na daure ni haka dauko na ka daure ni sai dauko ta bariyan ya kwada mu a kafa na ya karya mun kafa daya ya mun karya biyu fasa mun kokon gwiwa dan kafan ma ya sake karyawa ya fasa kokon gwiwa ya fara kwada mu a bayana nima ne na ya ce a jani gefe sai sake cewa dauko ɗayan da aka dauko ɗayan sai yake ce masa he yake yace shi ma a daure shi da aka daure ɗayan shi ma fara dukan sa ya karya shi sai ya karya shi a kafa ɗaya sai kwada masa tabaryan a kirjin sa ta nan bayan sa da wurin cikin sa shi sai su ma he su ma wurin to ni tunda muka tare tunda na tunda na tashi ina jinjini a jikin bishiya sai yanda wannan yake dayan da yake ya mutu na gefe na na farko nan shi a cikin police station din ya mutu sai da yace a dauko mota sai aka dauko mota ana dauko mota da ni da he aka zo aka sama a cikin mota sai yace muje sai muka fara kai shi wanda ya fara mutuwan gidansu ya je aje shi a gidansu sai yake cewa dan fashi ne sai ga musu ga abin da yake tafiya ba yake cewa dan fashi ne wannan dan fashi ne shikenan muna tafi eh a bar musu shi sai ya dawo yace ai kwana da mu sai aka yi kwana da mu muna zuwa yanzu ya aje daya a gindin durimi sai aje shi sai yace ni ma a gangaro da ni sai yace ni ma a gangaro da ni na gangaro da ni sai aka zo aka aje ni ma a kofan nan wurin kofan gidan biyu shikenan
Abdulwahab Bello kenan wanda Allah ya sa ya tsallake rijiya da baya tunda dai mutane a Bauchi sun fara kira ga babban sifetin yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya dau matakin hukunta wannan jami'in yan sandan ko kuma a gurfanar da shi gaban kotu dan yiwuwar fuskantar mafi tsananin hukunci bisa laifin kisa da ake zargin ya aikata kafin mu misa kaka kirin dinan yan sandan jihar Bauchi DSP Muhammad Wakili ya bara tabbacin za a gudanar da binciken don hukunta mai laifi
kamar yadda na faɗa akwai group PD sun suka turo petition ma commissioner yan sanda suna saka complaining akan wannan issue so commissioner yan sanda at his own wisdom yayi endorsement din petition ya tura a certain committee din nan su zasu zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wancin akan wannan ta'asa za a hukunta shi ai mu a matsayin mu na yan sanda muna da hukuncin da muke wa yan sanda idan suka yi
Mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran da suka riga mu gidan gaskiya ta yi wannan kira.
Hafsatu Hamad.
Menene dangantakanki da Margaye?
Shine babban ɗana, Ibrahim Babangida. Dun ba kan ɗanmu bane ya fara wannan abu. Dun lokacin ma kwanan ɗanmu ɗaya yana gida, an ce mana wani yaro ya rusa, aka ce Ibrahim ne, nace ba Ibrahim bane, anan ba Karo. Duk kowanne anguwa yanzu aka je, shi wannan babban ɗan sanda na Santara. Tsarin su kenan ya dinga takkari a ƴan mutane yana ce kuma yanzu shi ya fara to mu yanzu mun kai ƙarar su gurin Allah Allah kuwa dai mana sakayya yawa dun bo ba mu ya ce masa ba dun cuta kan ya cuce mu kuma yana da ƴaƴa dun haka mun bar shi da Allah Allah kuma dai saka mana dun yanzu tsarin su kenan da yake ce aka kare mutane ba nan anguwan bane kawai ta baki sa kowanne anguwa sai ya sa muke su a dauka mataki akan wannan abin da yake yi
yanzu haka dai wata kungiya mai kare haƙƙin ɗan adam mai suna PD ta daura aniyar bin kadin wannan matasa kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya da jin matakan da kungiyar PD ta dauka yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad da Nasir Adami Alhikaya da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
Zuwa gaida Sarfilu Hashim Gumel kafin mu yi salama ga Aishatu ta sake dawowa da labarai amma a takaice.
Daban dubatar masu zanga-zanga 'yan kasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban kasar suna buƙatar ya sauka daga mulki. Dauke da tutoci masu launin ja da fari alamar nuna adawa masu zanga-zangar sun yi cincirindo a zagayen gidan Lukashenko. Suna kuma fuskantar jami'an tsaro dauke da makarai biye suna kuma tsaye a gaban motocin gidan yari da nesar ruwa. Yan sanda sun ce an harbe mutum ɗaya ranar Asabar a birnin Portland da ke jihar Oregon yayin da masu zanga-zangar neman a mutunta rayukan baƙaƙen fata suka kara a titunan ƙasar da masu goyon bayan shugaba Donald Trump. Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya buƙaci mazaje a kasar su kiyaye dokokin kare yaduwar cutar COVID-19. A jawabin da ya saba yi wa kasar duk mako a ranar Asabar, Chakwera ya bayyana kididdigar gwamnati da ke nuni da cewa maza sun fi mata yawa masu dauke da cutar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hanki misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Aisha Tusule da ta taya ni gabatar da shirin. da kuma Cuba Hirode Doni da ya hada mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ma'assalama.